قال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren 26 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1436 wacce ta daidai da 16 ga watan March shekara ta 2015 wannan shine kasad na 143 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda al-sheikh al-allama Muhammad Awwal Adam Albani ya watake da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi a makon da ya gabata jama'a akwai tuntuban harshe da ya same mu muka ce kasad na 143 a wancan kasad na 142 na yau shine kasad na 143 ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace idan ɗan uwa ba su manta ba a makon da ya gabata mun karanto tun daga aya ta 267 fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله يكيتي وياك ولندكوك إيمان أنفقوا من طيبات ما كسبتم كتير دقا أبندا kuka sururuta da hannayenku ma'ana ku ciyar daga dukiyoyi da kuka samu dukiyoyi na kasuwanci ko dukiyoyi waɗanda wato asalin ayyukanku suka haifar muku da su kudi ba ku ciyar anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dadada masu tsarki na daga dukiyoyi da kuka samu Allah ya ce wala ta wa mimma akhrajna lakum min al-ardi haka ku diba ku ciyar daga abinda muka fitar muku daga cikin ƙasa abinda kuka noma ku diba ku fitar ku ciyar da zakka ma'ana ku fitar da zakka daga dukiyoyi da kuka samu da kuma dukiyoyi da kuka noma hatsi waɗanda wato ƙasa ta tsarar muku da su wala tayammamul khabitha minhu Allah ce kada ku nufaci lalatacce daga abinda wato kuka noma ko kuma kada ku nufaci haramun daga dukiya da kuka samu minhu tunfiquna ku diba kuna ciyarwa daga cikin ta walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi kuma idan aka diba aka ba ku wannan lalatacciyar to ba za ku karba ba sai kuna masu runtse idanu mana ba za ku karba ba a bisa dadin rai sai dai a bisa larura Allah ya ce wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid ku sani ya ku jama'a lalle Allah mawadaci ne da yace ka diba ka ciyar ka bayar ba dan yana da bukata zuwa ga abin da yace ka diba ka bayar bane Allah mawadaci ne mana ya wadata daga sadakar ka daga abin da ka diba na zakka ka bayar Allah ya wadata bai bukatar ta hamidun kuma Allah madaukakin sarki shine wanda bayi suke wato mika cikakkiyar godiya gare shi mun bayyana wasu daga cikin hukunce waɗanda suke da alaka da wannan ayar a inda muka ji cewa wannan ayar kira ce ga musulmi baki daya da su diba su ciyar daga dukiyar su malamai suka ce ayar ta tattaro ciyarwa da zakka sannan ta tattaro ciyarwa da sadaka ma'ana ka diba kai zakka cikin dukiya da ka samu ko kuma abin da ka noma na hatsi sannan ayar ta wato asalin bayyana mana wato asalin sadaka. Wasu malamai suka ce tana bayani game da zakka, kuma ayar tana bayani game da sadaka. Na daga cikin matsaloli da muka tattauna karkashin wannan ayar, wannan aya wasu malamai suka ce dalili ne akan duk abin da ka noma wanda kasa ta tsirar da shi kadan ne ko mai yawa, wannan abu kayan da mutane suka rika a matsayin abinci ne ko kuwa a kayan marmari ne. Wasu malamai suka ce dole ne sai ka fitar da zakka a cikin su. To amma mun tabbatar da cewa abin da yake daidai, abinda al'umma suka dauka a matsayin abinci, ma'ana ma ya taqatahun nasu, abinda mutane suka dauka shine qutul baladi, wato abinda idan babu shi to za su shiga cikin kunci, za su shiga cikin wahala, wannan abin shine idan ka noma zaka fitar mishi da zakka. Kenan kayan marmari da abubuwan da ake nomawa kaman tumatir, kaman karas da kabeji da sauran makamantan waɗannan a irin waɗannan yankoki ko bangarori namu na duniya, to wannan ayar ba da mu take ba, ma'ana ba za a fitar da zakka a cikin su ba, Allahumma sai dai sadaka wacce take ba asalin zakka ba. To sannan wasu malamai suka ce wannan ayar tana ƙara bayyanar da hatsi da zai zama qutul baladi da ya wajaba a diba ai zakka daga cikin shi, kadan yake ko mai yawa, matukar ka noma to dole sai ka fitar da zakka a cikin shi. Wasu malamai sun tafi akan haka, sai dai kamar yadda muka bayyana abin da yake daidai insha Allah ta'ala shine abin da ka noma na hatsi matukar bai kai ausuki biyar ba to babu zakka a cikin shi. Ku kiyaye, abin da ka noma na hatsi matukar bai kai ausuki biyar ba, kamar ka ce kimanin buhu shida ko buhu biyar da rabi, buhu bako ko kuma buhu jimbo, ina fata an gane. Saboda hadisin can na Bukhari da Annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laysa fi ma duna khamsati ausukin sadaqa, duk abin da yayi kasa da ausuki biyar to babu sadaka a cikin shi. Malamai suka ce sadaka ana nufin zakka, ina fata mun fahimta. To sannan bayan mun karkare tattauna matsaloli da suke karkashin wannan aya, sai muka karanta aya ta 268 fadin Allah da yace ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. A ayar baya Allah yayi umarni da ciyarwa, kamar kai tambaya kace me yake ja musulmi suna baya game da dibar dukiya su ciyar, su debi dukiya su taimaki addinin Allah. Allah sai ce ba wani abu bane, ai shaytan ne yake tsoratar da su talauci, cewa in suka diba suka bayar to za su yi talauci, ma'ana dukkan da suka diba suka bayar to za su bukatu zuwa ga abin da suka diba. Wannan sai ta sa shaytan ya umurce su da alfahsha, shine rowa, ma'ana shaytan shike umurtar mutane da rowa, shike sa su su kame dukiyoyin su, su kidi ba su ciyar, su kidi ba su fitar da haƙin Allah na wajibi, sannan su kidi ba su bayar wa ƴan uwan su musulmi haƙin da yake na wajibi a kansu. Allah ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, shi kuwa Allah ya nemi ku alƙawarin gafara ne idan kuka debi dukiyar ku kuka ciyar, ma'ana Allah ya nemi ku alƙawari in har kuka debi dukiya kuka ciyar, kuka taimaki bayin Allah, kuka fitar da zakka, to Allah zai gafarta muku zunubanku, kuma Allah madaukakin sarki zai kara muku cikin dukiyar ku wallahu wasi'un alim. Allah madaukakin sarki me yalwa ne cikin arzikin shi, idan ya tashi baka to yana baka ne ba tare da lissafi ba, alimun. Sannan Allah masani ne ga masu diba suna ciyar da al'umma, masani ne game da ayyukan su, kuma zai musu kyakkyawan sakamako akai. Allah madaukakin sarki ka samu dace. to sannan kai tsaye muka tafi zuwa ga karanta aya ta 269 fadin Allah madaukakin sarki da yace yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wannan ayar in ƴan uwa basu manta ba, akan ta ne muka kwana muna tattauna matsaloli da al-imamul qurtubi ya kawo a karkashin ta. A yau muka ce za mu dawo mu karanto abubuwan da malamin ya fadi, sannan mu tattauna wasu matsaloli waɗanda suke da alaka da ayar. Kafin ci gaba da karanta abinda al-imamul qurtubi ya rubuta, malam zai maimaito mana wannan aya. Dan haka malam bismillah. Na'am.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الله مدوكا كن سركي يتي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله يتي يؤتي الحكمة من يشاء. الله ينباد حكمة قوان ديسو. يؤتي الحكمة من يشاء. الله ناباد حكمة قوان ديسو. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. دك واند الله يباش حكمة. Hakika Allah ya bashi alkhairi mai yawa. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera. Duk wanda Allah ya bashi hikima, duk wanda aka ba hikima, faqad utiya khairan kaseera, hakika Allah ya bashi alkhairi mai yawa. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu masu wa'azantuwa sai waɗanda suke ma'abuta hankula. Alaƙar wannan ayar da ayoyin da ke kafin ita, ayoyin da ke fadakar da musulmi, da suke kwadaitar da musulmi game da ciyarwa. Alaƙar wannan aya, malamai suka ce na daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki samar da malamai waɗanda suke magada annabawa, waɗanda al'umma za su yi koyi da su, samar da waɗannan ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki zai sanya musu hikima, ya ba su ilimi da basira, ta yadda al'umma gaba ɗaya za su zamto suna biye da su ne wurin abin da ya shafi kwaikwayonsu a addini, kwaikwayon ɗabi'unsu da mu'amalolinsu a rayuwa. To waɗancan muminai da Allah maɗaukakin sarki ya yi kira gare su cewa su ɗiba su ciyar daga dukiyarsu, to waɗannan su ne Allah ke ishara cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya ba su hikima, kuma duk wanda Allah ya ba shi hikima, to Allah ya ba shi alkhairi mai yawa. Wannan shi ne bayani da malamai suka yi game da alaƙanta wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta, waɗanda suke umarni suke kwadaitar da musulmi game da ciyarwa, a wani gefe kuwa suke wato wajabtawa musulmi game da ɗibar dukiya su bayar da zakka. Idan ba ku manta ba, mun fara bayani game da maganganu da malamai suke game da fassara ma'anar hikima. Malam yace qauluhu ta'ala yu'til hikmata man yasha, fadin Allah maɗaukakin sarki da yace yu'til hikmata man yasha, yana bada hikima ga wanda yaso. Malam yace ay yu'tiha liman yasha'u min ibadihi, Allah na bada ita hikima din ga wanda ya zaba, ya fifita shi a tsakankanin bayin shi. Zamu zo mu ji me ake nufi da hikima, kuma zamu zo mu ji cewa shin ita hikima iktisabinta ake yi, ko ko a'a zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki. wato istifa'i ne koko iktisabi ne wato tsururutar ta ake yi samun ta ake neman ta ake yi koko a Allah ne ke zaba daga cikin bayin shi ya ba su wannan hikima din zamu zo mu tattauna waɗannan matsaloli guda biyu insha Allah ta'ala al-imam al-qurtubi yace waqtalafa al-ulama fi al-hikmati huna malaman tafsiri sun yi sabani game da me ake nufi da al-hikma a cikin wannan ayar malan yayi marmaza yace ikhtalafa al-ulama fi al-hikmati huna wato malamai sun yi sabani game da me ake nufi da hikima a wannan ayar wato ba wasu ayoyi ba dan ayoyin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya yawaita maimaita kalimatul hikma a cikin alqur'ani wadanda suna dauke da ma'anoni masu yawa daga ciki Allah madaukakin sarki ya bayyana hikima a wani guri tazo da ma'ana ta annabta Allah ce faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata alhikma anan malamai suka ce annubuwa kamar yadda wata aya take bayyanawa waja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba kaga al-hikma a cikin wannan aya da Allah yace ya ba da ita ga yaya da jikoki na annabi Ibrahim ita ce an-nubuwa saboda waccan aya ta cikin suratul ankabut dan haka da malam yace huna to kaidi ne jama'a kaidi ne wato banda kalmar hikima da tazo a wasu ayoyi na alqur'ani alhikma a wani guri yakan zo da ma'ana ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a suratul ahzabi Allah yace wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma malaman tafsiri suka ce sunna ake nufi dan haka kaidin da malam yayi anan mu lura da shi yana da matukar muhimmanci me ake nufi da hikima a wannan ayar malam yace malamai dai sun yi sabani ko da yake zai bayyana mana daga karshe sabanin da suka yi sabani ne at-tanawwu wato ba sabani ne na karo da juna ba fa qala as-suddi al-imam as-suddi daga cikin tabi'ai yace abinda ake nufi da al-hikma hiyan nubuwatu ita ce annabta kaga ya tayi daidai da waccan ayar da muka ambata kenan wa qala ibn abbas shi kuwa sahabi abdullah dan abbas cewa yayi hiyal ma'rifatu bil qur'ani abinda ake nufi da hikima shine sanin alqur'ani al ma'rifatu bil qur'an sanin alqur'ani fiqhihi fiqhun dake cikin alqur'ani wa naskhihi da ayoyi waɗanda aka share da waɗanda suka share su wa muhkamihi wa mutashabihihi da ayoyi da suke muhkamai da waɗanda suke mutashabihai wa gharibihi wa muqaddamihi wa muakhkharihi da gharib na alqur'ani wato kalmomi waɗanda ba a saba jin su ba a cikin larabci qur'ani yazo da su sanin ma'anonin su wa muqaddamihi wa muakhkharihi da ayoyin da saukan su ya gabata da waɗanda suka sauka karke-karken rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abinda malam yake nufi da muqaddam da muakhkhar ai ma taqaddama nuzuluhu wa ma ta'akhkhara minhu ayoyin da suka sauka farko-farkon musulunci da waɗanda suka sauka karshe-karshe da karken musulunci sanin wannan wato sanin alqur'ani shine ake nufi da alhikma inji sahabi abdullah dan abbas jama'a kun ji fassara ta biyu wa qala qatada wa mujahid malan qatada da mujahid manya-manya daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai wanda kafdin su almajirai ne na sahabi abdullah dan abbas su kuwa cewa suka yi abinda ake nufi da alhikma suka ce hiyal fiqhu fil qur'ani shine sanin alqur'ani sanin alqur'ani wa qala mujahid sannan an ruwaito wata magana daga mujahid shi kadai a wata magana yace al isabatu fil qawli wal fi'li, abinda ake nufi da al hikma, dacewa gamdakatar wurin zance da dacewa gurin aiki. Duk maganar da zakai sai Allah ya datar da kai ka fadi daidai, duk aikin da zakai sai Allah ya datar da kai yayi ma gamdakatar da aikata abinda yake daidai ne. Mujahid yace wannan shine al hikma. Malai yace wa qala ibnu zaidin kuwa cewa yayi al hikmatu al aqlu fi ddini, hikima shine fahimtar addini shine al aqlu fi ddini, fahimtar addini, dan aqlu shay'i ay fahmuhu wa tadabburuhu, wato sanin addini da fahimtar shi. Wa qala malik ibn anas, imam malik dan anas shi ko cewa ay al hikmatu al ma'rifatu bi dinillah wal fiqhu fihi wal ittiba'u lahu, yace hikima abinda ake nufi da ita a cikin wannan aya shine sanin addinin Allah da fahimta a cikin addinin da kuma bin abin da ya tabbata a cikin addinin. Warawa anhu ibn al-Qasim, daya daga cikin almajiran Imam Malik Abdurrahman ibn al-Qasim ya ruwaici wata magana har wa yau daga Malik, annahu qala, yace Malik yace al-hikmatu at-tafakkuru fi amrillah, at-tafakkuru fi amrillah, tunani game da umarnin Allah, umarni da Allah yake saukarwa a Qur'ani da Sunna, addini da Allah yake aiko annabawa da shi, tunanin Allah game da wannan abu wato umarni da Allah ya saukar, walittiba'u lahu, da kuma bin Allah ta hanyar bin wannan umarni na Allah din. Wa qala aidan, sannan an ƙara samu wata magana daga gare shi dai, wato shi Imam Malik din, ina fata an gane, dan har yanzu maganar muttasila ce, wato warawa an hublul qasimi ay an malikin kenan, annahu qala ay qala malikun, banda waccan riwaya ta baye kenan, yace al hikmatu tafakkuru fi amrillah wal ittiba'u lahu, wa qala aidan, sai kace ay maliku kenan, al hikmatu abinda ake nufi da hikima, fa'atullah, yi wa Allah da'a, bin Allah, wal fiqhu fi ddini, da kuma fahimtar addini, wal amalu bihi, da aiki da addinin da ka fahimta ta hanyar yi wa Allah da'a a cikin shi. Wa qala Rabi'u ibn Anas, malar Rabi'u dan Anas, wannan shi ma tabi'i ne jama'a, yace al hikmatul khashya, abinda ake nufi da al hikma shine tsoron Allah, al khashyatu tsoron Allah, ina fata an gane wannan riwaya, an samu ta gare shi mauqufiyar riwaya kamar yadda al imamu ibn jarir al-tabari ya fitar da ita a cikin wato kitabut tafsir din shi. Wa qala ibrahim an-nakhai, malam ibrahim an-nakhai ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace al hikmatul fahmu fil qur'ani, hikima ita ce fahimta a cikin alqur'ani, wato fahimtar alqur'ani. Wa qala Zaid ibn Aslam, haka an samu wani tabi'i mai suna Zaid dan Aslam, shi ma ya fadi irin abinda Ibrahim an-Nakhai ya fadi. Wa qala al-Hasan, malam Hasan ya fadi, wato al-Hasan al-Basri kenan, al-hikmatu al-wara'u, abinda ake nufi da hikima shine taka tsantsan da duniya, ina fata an gane kenan. A sa'ad da Allah ya ce yu'til hikmata man yasha, Allah na bayar da hikima ga wanda ya so, ai alwara'u, wato Allah yana saka taka tsantsan a rayuwar bawa wanda Allah ya so daga cikin bayin shi, ina fata da ma mun fahimta. Kun je ji maganganun da malam ya asalin kawo mana game da fassara da bayyana ma'anar al-hikma da ta maimaitu a cikin wannan aya. To wannan na daga cikin miza jama'a ta tafsirin ahlus sunna, shine duk sa'ad da suka zo fassara al-Qur'ani ko suka zo fassara wata aya ko wata kalma, to sukan yi kokari kwarai da gaske su dauko ayoyin alqur'ani da sunna ingantacce da maganganu da aka samu daga malaman farko malaman salaf sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da manya-manyan malaman musulunci waɗanda duk duniya ta sallama musu a ilimi da tsoron Allah to da waɗannan ne ake ɗebowa ana fassara alqur'ani da shi ina fata an fahimta wani da zai zo ya ce maka hikima abinda ake nufi da ita anan ita ce kaza to ka tambaye shi ina ya samu wannan fassara in har bai kawo ma daga Allah ba bai kawo ma daga annabi ba bai kawo daga wasu daga cikin malaman farko ba to ka aje mishi wannan magana tashi son zuciya zai iya shigowa Allah madaukakin sarki ka tsare mu yana daga cikin manhaji jama'a na fassara alqur'ani da ka'idoji na ilimin tafsiri a sa'ad da aka ambaci irin waɗannan ayoyin to anya wato irin waɗannan fassarorin wato anya ardin su kenan abin da ya rage shine ai tahalili ai tahririn mas'alar mace fassara ce take daidai daga cikin waɗannan fassarori da malamai suka yi wa kalmar hikima wace fassara ce take daidai malamai suka ce kafin ka tafi da tabbatar da ga fassarar da take daidai ga wacce ba daidai ba to ya kamata ka kalli fassarorin shin suna karo da juna ne idan ba sa karo da juna to abin da yafi dacewa shine ka dauko waɗannan fassarorin gaba ɗayan su sai ka fassara ita ayar da shi ina fata an fahimta to shine abin da mallam yace qultu wa hadhihi al-aqwal وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض وأنما جنغنو قبائل دأك جما أنبتامك دما لم يسكي جما دفسر معنى الحكمة ما لن يجي إن كتير مجنر الإمام السدي ديتني جماعة هي النبوة والربيع da maganar Rabi'u dan Anas da yace mai jama'a al-khashya wal Hasan da yace mai al-wara'u tsantseni in ka cire maganganun waɗannan to idan ka ware waɗancan da suka yi saura zaka tarar da su karibun suna da kusancin ma'ana ba'dha min ba'din ma'ana sashi ne yake fassara sashi ina fata jama'a mun fahimta ku dawo ku kalli maganar Ibnu Abbas da yace hiyal ma'rifatu bil Qur'an fiqhihi wa naskhihi wa muhkamihi wa mutashabihihi wa gharibihi wa muqaddamihi wa mu'akhkharihi mu lura da wannan maganar da maganar da Qatada da Mujahid suka ce hiyal fiqhu fil Qur'an zaka ga kalmomi ne suka bambanta amma ma'ana guda suke dauke da shi to sannan ka ƙara duban maganar Mujahid da yace al-isabatu fil qawli wal amali al-isabatu fil qawli wal amali duk wanda Allah ya bashi masaniya game da al-Qur'ani fiqhihi da duk abinda Ibnu Abbas ya ambata to zaka tarar maganganin shi da ayyukan shi suna dacewa da daidai ina fata an fahimta kaga kenan suna da alaka da juna sannan ka kalli maganar da Ibn Zayd yace al-aqlu fi ad-dini duk wanda yayi wa al-Qur'ani kyakkyawar fahimta to ai ya wa addini kyakkyawar fahimta sannan ka kalli maganar Malik da yace al-hikmatu al-ma'rifatu bi dinillah wal fiqhu fihi wal ittiba'u lahu da maganar da aka kuma ruwaitowa daga gare shi da yace at-tafakkuru fi amrillah wal ittiba'u lahu da dayar magana shi ta uku da yace al-hikmatu ta'atullah wal fiqhu fi ad-dini zaka ga kafdin su suna da alaka da juna sannan suna da alaka da sanin al-Qur'ani da fahimtar shi kun fahimta jama'a ina so na alakanta mana waɗannan fassarori ne da malamai suka yi a inda mallam yace qaribun ba'dha min ba'd amma dai in baka fahimta ba mallam yace li anna al-hikmata masdarun min al-ihkami lafazin al-hikma asali ne na kalmar da aka samu ta daga al-ihkamu sahara abu wa huwa al-itqalu fi qawlin aw fi'lin shine kyautatawa da tsarawa da shiryawa cikin magana au fa'ilin ko kuma aiki duk wata magana tsararra duk wani aiki tsararre to ana iya kiran shi al-ihkam ko kuma ana kiran shi da al-hikma shi yasa Allah ya kira yi al-Qur'ani hikima a cikin al-Qur'ani Allah ya ce hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim ina fata mun fahimta malam yace fa kullun fa kullu ma zukira dukkan wadancan fassarori da muka ambata fa huwa naw'un min al-hikmati allati hiya al-jinsu to wani nau'i ne na hikima wanda ita hikimar wato asalin jinsi ce da a iya dauko wadancan fassarori da za a iya fassara ta da su gaba daya ina fata an fahimta malam yace fa kitabullahi ta'ala hikima kaga dai alqur'ani littafin Allah hikima ne wa sunnatu nabiyhi hikmatun haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ma hikima ce wa kullu ma zukira min at-tafdhil fa huwa hikma haka dukkan abinda aka fadi wato wa kullu ma zukira min at-tafsil fa huwa hikma duk abinda aka ambata na fassara abinda ake nufi da wato asalin hikima wato tafsili da akai bayani da akai wato fassarorincin da suke dauke da bayani da aka ce al-aqlu fi ddini ko kuma sanin addini ko bin addini to waɗannan gaba ɗayan su suna da shiga karkashin fassara ta wato asalin al-hikma nan malam yace at-tafdil haka yake a rubuce jama'a amma abin da yake daidai at-tafsilu ne dan wannan maganar malam ya dauko ta ne shi ma kai tsaye daga littafin al-muharrarul wajiz wato al-imam al-qurtubi ya dauko ta ne daga al-muharrarul wajiz na al-imam al-andalusi ina fata an fahimta a can abin da yake shine at-tafsilu at-tafsilu ina fata an gane malam ya ce wa aslul hikma asalin abin da ake nufi da hikima ma yumtana'u bihi min as-safahi shine duk abin da zai tare ka daga wauta to wannan abin ana iya kiran shi hikima faqila lil ilmi hikmatu ana iya kiran ilmi hikima mana an kira ilmi hikima ne li'annahu yumtana'u bihi saboda ilmi yana iya ya tare me shi wa bihi yu'lamu limtina'u min as-safahi da ilmi ne ake iya sanin abin da za a kauce mishi wanda zai iya kai ka zuwa ga wauta kenan ilimi za a iya kiran shi hikima wato ana iya a kira ilimi da hikima saboda dukkan abin da yake iya kautar da kai zuwa ga abin da yake wauta ne kuskure ne laifi ne ba daidai ba addini ko magana ko aiki to wannan abin da zai iya tare ka ana iya kiran shi da al-hikmatu malai ce wa huwa kullu fi'lin qabihin wato ilimi zai iya tare ka ko ilimi shike tare ka daga aikata dukkan abin da yake wauta ne yace shine dukkan wato aikata duk wani abu da yake mummuna wanda mum wato munin shi ya bayyana a cikin addini dan haka ana kiran ana iya a kira ilimi da al-hikma wa kadhal qur'an haka ana iya kiran al-qur'ani da al-hikma wal aqlu hankali ana iya kiran shi da al-hikma wal fahmu haka fahimta ana iya kiranta da al hikma kaga al ilmu wal qur'anu wal aqlu wal fahmu kabdin su ana iya kiran su da al hikma saboda in ka kalli ilimi ka kalli al qur'ani ka kalli hankali ka kalli fahimta da aka ambata a cikin wadancan fassarorin to kabdin su abubuwa ne da za su iya tare ka daga wauta abubuwa ne da za su hana ka su katange ka daga aikata abin da yake mummuna ne a cikin addini Allah madaukakin sarki ka samu dace al-imam al-qurtubi yace wa fil bukhari ya tabbata a cikin hadisin da al-imam al-bukhari ya ruwaito annabi yace man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini, wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini, wato ya sanar da shi, ya bashi ilimi da fahimtar addinin musulunci. Wa qala huna, anan kuma Allah cewa yayi, wa man yuktal hikmata faqad utiya khairan kathira, duk wanda aka bashi hikima to haƙiƙa an bashi alkhairi mai yawa. Muka la alaƙar wannan hadisin da ayar, wace alaƙa malam yake so ya bayyana mana? A hadisin annabi ya ce duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi, yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Anan kuma Allah ya ce duk wanda aka bashi hikima to an bashi alkhairi mai yawa. Ku kalli alkhairi mai yawa can, wanda Allah ya nufa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini, kenan a iya fassara fahimtar addini da alhikmatu, saboda Allah ya ce wanda ya bashi hikima ya bashi alkhairi mai yawa. A hadisi kuma annabi ya ce wanda Allah ya nufa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini, kenan a iya fassara hikima da fahimtar addini. Ina fata mun fahimci abinda al-Imam al-Qurtubi yake nufi. To sai malam yace wa karrara dhikra al-hikma wa lam yudmirha i'tina'an biha wa tanbihan ala sharafiha wa fadliha hasba ma taqaddama bayanuhu inda qawlihi ta'ala fabaddala alladhina zalamu qawlan. Malam yace wa karrara dhikra al-hikma, Allah madaukakin sarki ya maimaita ambaton wannan lafazi na hikima. Mu ji a cikin ayar yu'til hikmata man yasha'u, sai yace wa man yu'til hikmata, kaga ya fade ta sai ya kara maimaita ta ya nanata ta. Wace hikima ke cikin maimaita wannan lafazi na al-hikma? Wace hikima ke cikin haka? Jama'a kun gane? To malam yace karrara zikra al-hikmati wa lam yudmirha, Allah madaukakin sarki ya maimaita ambaton hikima ne, wa lam yudmirha bai boye ta ba, i'tina'an biha, saboda kula da wannan kalmar, saboda muhimmancin da kalmar take da shi. Ina fata mun fahimta. So da dama maimaita abu yana nuni akan abin yana da muhimmanci. Duk abin da kaji mutun yana yawan maimaita shi, to wannan abin yana da muhimmanci a gurin shi. Ina fata an fahimta. To wannan kalma tana da matukar muhimmanci. Jama'a, fahimtar addini ai ba kankanin abu bane. Alqur'ani fahimtar shi ai ba kankanin abu bane. Ina fata an gane. Wa tanbihan ala sharafiha wa fadliha, kuma Allah ya nanata kalmar ne dan ya fadakar da musulmi game da matsayin kalmar da kuma falalar da take tattare da shi. Hasba ma taqaddama bayanuhu, kamar yadda bayanin haka ya gabata inda qawlihi ta'ala, a wurin fadin Allah madaukakin sarki da yace fa baddala alladhina zalamu qawlan, ma'ana a aya ta 159 ko aya ta 59 a cikin suratul baqara, Allah ya gafarta wa malam Albani shi ya fassara wannan ayar. Da shi a ƙasa malam ya ce a cikin juz'i na biyu a shafi na 133. Ina fata an fahimta. Fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu, kun ga fa baddala alladhina zalamu fa anzalna 'ala alladhina zalamu. Ku lura da yadda Allah ya karrara wannan kalmar, ya maimaita ta, bai ce فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا عليهم سيتي فانزلنا على الذين ظلموا, كما يدي يتي يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤته كو ومن يؤتها سي الله يتي ومن يؤت الحكمه يكون ميميت كلمه تو الله يا ميميتاتني سبودا معنى da wato daraja da wato ma'anar da ayar wato kalmar take dauke da shi da sharafinta da kuma falalarta kamar yadda bayane suka gabata. ina fata da ma mun fahimta akwai wanda suka fassara al-hikmatu ita ce al-Qur'an wato banda fahimtar al-Qur'anin tukuna shi kanshi al-Qur'ani kuma fassara su tana da karfi ta fuskar hujja hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la hasada illa fisnatayn babu hasada sai cikin abubuwa guda biyu abinda ake nufi da hasada a wannan hadisi ita ce al-ghiffa al-ghiffa wato kai fatan ina ma Allah madaukakin sarki ya baka ilimi da dukiya irin ta wani kai ma kai irin aikin alkhairi da ya tsayu da aikatawa wannan ita ce al-ghiffa kuma shine ma'anar al-hasadu a cikin wannan hadisin annabi yace babu hasada sai ga dayan mutane biyu rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar mutumin da Allah ya bashi dukiya yana diba yana sadaka yana zakka yana taimakon addini yana gina masallatai da makarantu yana taimakon dalibai yana biya musu makaranta da sauransu sai kai fatan ina ma Allah ya bani dukiya irin tashi nayi alkhairi irin nashi ko fiye da nashi annabi ya ce wa rajulun atahu Allahu alqur'ana da mutumin da Allah ya bashi alqur'ani masanin alqur'ani mahaddaci yaqumu bihi fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar dare da rana karatun alqur'ani yake sai kai fatan ina ma Allah ya baka irin yadda ya bashi dan ka aikata irin aikin da yake aikatawa a wani lafazi a wata riwaya annabi yace atahu Allahu hikmatan maimakon atahu Allahu alquran jama'a kun gane atahu Allahu hikmatan maimakon atahu Allahu alquran da wannan dalili malamai suka ce wannan hadisi yana bayyana mana a iya fassara hikima da alqurani ina fata mun fahimta waɗannan fassarori gaba daya kamar yadda malamai suka ce wala mani aminal hamli wala mani aminal hamli ala aljami'i wato babu laifi a iya daukar waɗannan fassarori gaba daya a fassara ayar da su in kace alhikma ita ce annabta to kaga annabawa da manzanni kenan in kace fahimtar addini sai kace annabawa da manzanni da mabiyan annabawa waɗanda annabawa suka gadar musu da ilimin su malamai kenan ina fata an fahimta dan haka kowace fassara kai daidai ce insha Allah ta'ala malam yace wa zakara ad-darimi abu muhammadin fi musnadihi al-imam ad-darimi abu muhammad ya ambaci wani asari a cikin musnad din shi a inda yace haddathana marwan ibn muhammadin qala haddathana rifdatu al-ghassani qala haddathana sabit ibn ajlan al-ansari qala kana yuqalu inna allaha la yuridu al-azaba bi ahli al-ardi fa idha sami'a ta'lim as-sibyan al-hikma sarafa dhalika anhum al-imam ad-darimi yace ya ruwaici wannan asari daga malamin shi mai suna marwan dan muhammad shi ko yace malamin shi mai suna rifdatul ghassani ya bashi wannan labari kala shi ko yace sabit dan ajlan al-ansari ya karantar da shi kala wannan sabit dan ajlan yace kana yuqalu an kasance ana cewa ma'ana na daga abinda aka ruwaito daga karatun annabawa ake cewa inna allaha la yuridu al'azaba bi ahli al-ardi Allah yakan nufi saukar da azaba ga mutanen duniya fa idza sami'a ta'lim as-sibyan al-hikma amma idan Allah ya ji ana karantar da yara kanana al-hikma ana ji sarafa dhalika anhum Allah sai ya kawar da wannan azaba ga mutanen duniya Kala Marwanu, Malam Marwanu yace ya'ani bil hikmatil Qur'ana. Abin da yake nufi da hikma a cikin wannan aya, wato a cikin wannan asari, shine Al-Qur'an. Ai fa idza sami'a ta'lima sibyani lil hikmata, ai ta'limahumul Qur'ana. Idan yaji ana karantar da su Al-Qur'ani, Allah sai ya tausaya musu. Saboda falalar Al-Qur'ani, Allah sai ya dauke wannan azabar ya kawar da ita daga gare su. Ina fata an fahimta. To gashi wannan hadisi a ƙasa malam yace ka je ka duba Musnadud Darimi a lambar hadisi ta 3345 yace wa rifda wancan da aka karanta a cikin isnadin malamin wato Marwanu dan Muhammad almajirin Sabit dan Ijlan wato Rifdatul Ghassani malam yace huwa ibn Quba'a shine Rifdatu dan Quba'a al-Ghassani ash-Shami kenan jama'a malam yace da'ifun wannan da kuka ji jama'a da'ifi ne malaman hadisi sun rauna tashi a wata magana ma aka ce matrukul hadisi ma'ana malaman hadisi sun rabu da shi ma'ana ba sa karban hadisi a hannun shi thumma innahu maqtu'un sannan wannan hadisi ma ai maqtu'i ne wannan hadisi ai maqtu'i ne to mu waiwayi magana farko wannan rifdatul ghassani dinnan jama'a kamar yadda kuka ji da'ifi ne kamar yadda babban malami al-Imam Ibn Asakir a cikin tarihu wato tarihu Madinatu Dimashq ya asalin ambaci wannan asari kuma ya asalin ambaci tarihin wannan malami mai suna Rifdatu dan Quba'a al-Ghassani ya ce asalin matrukul hadisi mana malamai sun bar hadisin shi ba sa karbe kun ji illa ta farko illa ta biyu malam yace sannan wannan asari maqtu'i ne to menene asari maqtu'i jama'a menene asari maqtu'i Now, menene asali maqtu'i jama'a? Taraktu al-majala lakum. Na'am. Al-maqtu' maganar da aka danganta ta ga tabi'i ita ce maqtu'i ko min qawlihi aw fi'lihi aw kaza aw kaza wannan shine maqtu to menene bambancin al-maqtu'u da al-munqati'u al-maqtu'u da al-munqati'u ba wani ne jama'a ghairu muwafiq na'am na'am akwai bukatar karin bayani na'am na malam bismillah na'am na'am kenan maqtu'i sifa ce ta matanin magana da aka danganta ta ga tabi'i munqati'un kuma sifa ce ta isnadi ina jin wannan ita ce akhsarul ibara da ta kamata a bambance bi takuna tafriqa bainal maqtu'i wal munqati' ina fata mun fahimta eh ko mai bai kuniya nan kusa cewa yi wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u ina fata mun fahimta wa sammi marfu'an mudafan lin nabi eh aka mai alfiya al imam al iraqi ya fadi ina fata an gane ala ayyati halin jama'a wannan asari dai bai tabbata ba ko da yake al imam abai wato qurtubi ya ambace shi ne in kun lura da kyau jama'a in kun lura da kyau i'tibadan lastidlalan wala atimadan kun lura da kyau jama'a al-imam al-qurtubi ya ambaci wannan ne wato dan ya karfafa hujjojin da ya gabatar ina fata an gane ba wai dan wannan asari ya zame mishi madogara ba dan asarin bai tabbata ba jama'a duk asarin da bai tabbata ba ko bai zama dalili da za a yi hujja da shi ku kiyaye ka'idar zakarahu utibadan la'timadan walastidlalan ina fata an gane na'am na'am eh wa zukir wa zakara ad-darimi wa zakara ad-darimi abu muhammadin shine asarin da muke magana akai wanne ne eh annahu kana yuqalu eh wato yuqalu tana daga cikin sigatut tamrib kenan eh wato siyar din da idan aka kawo hadisi da su to ana jin waɗannan hadisan ba su tabbata ba kamar ruwiya kamar kila kamar hukiya da sauransu ina fata an fahimta to malam yace qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab yuqalu malamai suka ce to kaga kenan ya ƙara dawowa da kalmar ina fata mun fahimta malamai suka ce inna man u'tiya al-hikmata wal qur'ana faqad u'tiya afdala ma u'tiya yace duk wanda aka bashi hikima kuma aka bashi alqur'ani to hakika an bashi abu mafi falala daga cikin abubuwan da ake bayarwa babu wani abu mafi falala da za a baka sama da a baka hikima kuma a hada maka da alqur'ani dan haka duk abin da ka samu a duniya in dai babu hikima babu alqur'ani cikin shi to matsayin abin kasa yake da na alqur'ani da hikima man jama'a ilmal kutub alawwalina wato wanda ya tattaro wato hikimar da wato falalar da ta tattaro dukkan abin da littattafan mutanen farko ya tattaro minas suhufi wa ghayriha na takaddu da littattafai da aka saukarwa annabawa wato duk wanda Allah ya bashi hikima aka hada mishi da alqur'ani to haƙiƙa an bashi abu mafi falala mafi daraja mafi daukaka daga abinda ake bayarwa saboda wannan abun ya tattaro ilimin dake cikin littattafan mutanen farko na littattafan annabawa da duk wani ilimi da Allah ya taba saukarwa li'annahu qala liulaika saboda Allah madaukakin sarki cewa yayi ga waɗancan littattafai da suka gabata wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abaku ba game da ilimi sai dan kadan ai yace sai yace wato kaga can ya ambaci ilimi kadan wa samma hadha khairan kaseeran sai kuma Allah ya kirayi hikima al-khairi mai yawa fale ce li anna hadha huwa jawami'ul kalimi saboda hikima ko al-qur'ani na daga cikin sakonni waɗanda suke dunkulallu takaitattu waɗanda suke dauke da hikima mai tarin yawa a cikin su shine ma'anar jawami'ul kalimi wa qala ba'dul hukama wasu daga cikin malamai masu hikima suka ce man u'tiyal ilma wal qur'ana duk wanda aka bashi ilimi ma'ana ilimi sanin addini kuma aka bashi alqur'ani yambaghi an ya'rifa nafsahu to wajibi ne ya san matsayi da Allah madaukakin sarki ya aje shi akai jama'a mu ji da kyau duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi kuma Allah ya sanar da shi alqur'ani to lallai ya san matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi saboda ilimin addini jama'a ba wasa bane alqur'ani maganar Allah ne ba wasa bane dan haka ya san matsayi da Allah ya bashi wannan wajibi ne yambaghi an ya'rifa nafsahu ya san matsayin shi kaga sanin matsayin shi shi zai sa ba zai wato watsar da mutuncin abinda Allah ya bashi ba malam yace wala yatawadda li ashabid dunya li ajli dunyahum kada ya kuskura ya kankan da kan shi ga ƴan duniya saboda wata duniya da suke da ita kai da Allah ya ba ilimi kai da Allah ya fahimtar ya sanar da kai addini ya baka alqur'ani ka zama daga cikin ahlullahi wa khassatahu to bai kamata ba kuma bai halatta ba ka kankan da kanka ga ɗan duniya li ajli dunyahum saboda wata ɗan duniya da za su baka kudi ne za a baka wani mukami ne za a baka kaga duk wannan duniya ce da ɗan duniya ko mace ce za a baka dan a hadiye ka a cinye addinin ka da aqidar ka gaskiyar da kake iya karantawa ka kasa fadin ta to be halatta kai da Allah ya baiwa addini ba ka kankan da kanka ga ɗan duniya saboda wata duniya da zaka samu a gurin su fa inna ma uqiya afdal mimma uqiya ashabud dunya saboda abinda Allah ya baka na ilimi da alqur'ani sama yake ta fuskar falala ta fuskar daukaka da abinda Allah ya baiwa ɗan duniya duniya suke da ita kai kuma kana da ilimin annabawa kana da gadan annabawa to be kamata ka kaskantar da kanka ga ɗan duniya ba saboda haka kaskantar da ilimin annabawa ne wulakantar da shi ne malai ce li anna Allah ta'ala sammad dunya mata'an qalila saboda Allah madaukakin sarki ya kirayi duniya wani wuri ne wani dan jin dadi ne dan kankani fa qala yace kul ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama mata'ud dunya qalilun jin dadin duniya ai dan kadan ne dan kiris ne duniya ba wata ababace duk abin da zaka ga wane da wane ya samu na duniya tun daga kudi ko mulki ko wani mukami ko wata sarauta to ba shi lokaci ka ba shi shekara 100 zaka ga ta gushe in ma bata gushe ba zai ji bai sha'awar ta gaba ɗaya bai so ka ba shi shekara 100 ka gani to bai kamata abinda zai zanto mai karewa mai gushewa ya zanto shike baka sha'awa har kai malami mai addini mai qur'ani Allah bai kaskantar da kai ba bakai tawalu ga malamai irin ka baka tafi kana tawalu ga ɗan duniya saboda duniya wannan kaskanci ne ga addini jama'a kaga dai rayuwar duniya yar kadan ce jin dadin dan kadan ne a cikin hadisi annabi yace a ranar lahira za a zo da wanda bai san wahala ba a duniya amma bai aikin alkhairi ba bai bi Allah ba idan aka kawo shi sai a tsoma shi a wuta a fito da shi sai ya ce ka san jin dadi sai ya ce ai shi bai taba jin dadi ba ma a duniya saboda tsananin azabar da ya ji dan wannan lokaci da aka tsoma shi a wuta aka hiddo shi sannan annabi yace za a zo da wanda ya bi Allah ya yi hakuri da kaddarar Allah ya bautawa Allah ya yi wa Allah da'a amma ya rayu cikin kaskanci da talauci a nan duniya za a zo da shi a ranar lahira annabi yace sai a dauke shi a tsoma shi a aljanna sai a fito da shi sai a ce ka taba shan wahala sai ya ce ai shi bai ma san wani abu wahala ba wannan wahalar ta duniya gaba ɗaya ya manta da ita kamar yadda wancan wannan dadi na duniya da wancan kafiri ya ji saboda azabar kankanin lokaci gaba ɗaya ya manta da ita to rayuwar duniya kenan jama'a duk abinda kake gani kana da shi na karfin mulki ko na dukiya ko na karfin magana duk karfin ka baka kai fir'auna ba karfin mulkin ka bai kai na fir'auna ba dan da ya bunkasa yace ana rabbukumul a'la kai ko baka taba tsautsayi ka fadi wannan ba tsautsayi bai taba kai ka fada haka ba amma Allah ya bar shi a hallaka shi Allah yayi duk kudin ka baka kai karuna ba da Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah taskoki na makullan dukiyen shi katti 40 ke iya dagawa haka malamai suka ce majiya karfi makullan ba wai dukiyar ba makullan sai ya girman kai Allah sai ya hallaka shi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh da shi da dukiyar shi Allah gaba daya halaka su in mulki ne baka kai annabi Sulaiman mulki ba dan Allah ya bashi mulkin komi komi da kuka sani jama'a Allah ya ba annabi Sulaiman mulki kuma roƙon Allah yayi Allah ya bashi rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah kai ne mai baiwa Allah ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haifu asab sai muka hore mishi iska iska nan da kake shaka to tana karkashin mulkin annabi Sulaiman ne in yace iska a dauko wani a kawo shi iska a rike wani a dauki wani a kai shi wuri kaza to tajri bi amrihi gudana take da umurnin Allah duk mulkin ka baka taba mulkar iska ba jama'a washayatina haka Allah ya ce mun hore mishi shaydanu aljanu duk karkashin mulkin shi suke jama'a kullabanna'in wa ghawwas amma duk mulkin annabi Sulaiman Allah sai ya ce falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi a lokacin da muka kaddara mishi mutuwa kaga ashe duk mulkin ka to zaka mutu duk matsayin ka to zaka mutu shi yasa shugabanni ku ji tsoron Allah ku rika tuna ranan da za ku bar waɗannan kujeruna ku na siyasa waɗanda aka zabe ku ko kuma aka dora ku akai ku rika tuna ranan da za ku batta wannan zai sa ku rika waiwayen na ƙasa da ku ku ne musu adalci wannan shi zai sa ku rika lura da bukatun jama'ar ku waɗanda suke ƙasa da ku dan idan ka bar wannan matsayin to abin tausayi zaka zama cikin su dai zaka dawo dan ba zaka iya rike rayuwar da ka saba da ita a sa'ad da kake kan wannan matsayi ko wannan mukami ba ka saba in ka sa riga ba zaka ƙara mayar da ita ba ka saba duk lokacin da kaga dama zaka tafi umra duk sad da kaga dama zaka bar kasar zaka debi kaza ka ba wani ka debi kaza ka ba wani to da ka sauka ba zaka iya ci gaba da irin wannan rayuwar ba cikin talakawan zaka dawo in ma baka dawo ba to gawarka in ka mutu cikin su za a dauko a kawo musu Allah sarki su kuma talakawa da dangana ba za su gaji da kai ba karban ka za su ai ma wanka ai maka sutura su din ne dai gatanka ai ma likafadi a kai ka har ma ai maka addu'a da haka jama'a ku ji tsoron Allah musamman shugabanni ku ji tsoron Allah ku kyautata wa na ƙasa da ku ku tuna in kuna ganin ba wani na sama da ku ku tuna akwai Allah duk karfinka baka kai Allah ba Allah madaukakin sarki ka sa mu dace Allah ya ce falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi da muka wato asalin hukuntawa annabi Sulaiman mutuwa babu abin da ya nuna mutuwar shi ma'ana babu abin da ya bayyanar da annabi Sulaiman ya rasu ma'ana ya umurci aljanuto ku e ku yi kaza wani ku yi kaza dan haka ana ta aiki yana tsaye a gaban su ya asalin dogara da kwajirin shi suna ta aiki har ya mutu Allah ya zare ran shi ba su sani ba ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi sai tururuwa da ta'kulu min sa'atihi tana cin wannan kwagiri nashi sai da ta gama cin kasan Allah ya ce falamma kharra da annabi Sulaiman ya fadi alamin ya mutu tabayyanatil jinnu sai ya bayyana cewa su aljanu allau kanu ya'lamuna alghaiba da sun san gaibi malabisu fil azabil muhim da ba su zauna cikin azaba ta kaskanci da wulakanci ba su yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza yana tsaye ya mutu ba su sani ba sai da ya fadi kenan aljanu ba su san gaibi ba da sun san gaibi yana mutuwa da sun sani to amma sai da ya fadi alama ta zahiri sannan ne sai suka gane to ashe ya mutu sai kowa ya tawaye waɗannan suka yi can waɗancan suka yi nan abin da yasa na kawo mana wannan jama'a duk mulkin ka duk matsayin ka duk kudin ka baka kai waɗannan ba amma a yau sun wayi gari sun zama tarihi da yake annabin Allah annabi Sulaiman annabi ne sai ya zanto ana kwatance da shi ga mutanen kirki da yake Fir'auna da Karuna waɗannan mutanen banza ne to sai ya zanto ana kwatance da su ga mutanen banza ina fata jama'a mun fahimta mu dauki waɗannan a matsayin wa'azozi jama'a to kaga duniya kenan duk matsayin ka wata rana za a wayi gari baka ina fata mun fahimta malam yace Allah ya kirayi duniya mata'ud dunya qalilun wato jin dadin duniya kankani ne wasammal ilma wal qur'ana khairan katiran Allah sai ya kira ilimi kuma ya kirayi alqur'ani alkhairi mai yawa dan haka ya ku malamai Allah bai kaskantar da ku ba Allah ya daukaka darajar ku da ya bayyanar da ku a matsayin malaman addini da ya baku alqur'ani baku alqur'ani wannan ba kaskanci bane wannan daraja ce daga gurin Allah ya rage kada ku kaskantar da wannan darajar li ashabid dunya malamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah kiran ku da ake yi ana kaskantar da ku ana so a wayar muku da kai game da abin da za ku yi game da waɗannan zabubbuka da suke zuwa wannan kaskanci ne ga malamai jama'a wallahi wannan kaskanci ne kuma wulakanta addini ne jama'a wulakanta addini ne wai wani ne zai zo ya wayar maka da kai kai malami ina hasken ilimin da Allah ya baka ina hasken da ke cikin alqur'ani koko harufan alqur'ani kake haddacewa koko dai ka fifita duniya da ƴan duniya akan abin da Allah ya baka malami ne za a zo nan da shi a ce za a wayar mishi da kai game da aikin da suwana suka kai baka gani ne makaho ne kai baka jin radio ne ina kake a nuna maka aikin da wana suka yi a inda kake ko inda makarantar ka take wani aiki suka yi da za a wayar maka da kai wallahi jama'a wannan kaskanci ne abin takeici ne jama'a wallahi abin takeici ne har malami ka ji ya fito gidan radio yana tawili dan tawili ne ai an gayyace su gayyata ku da aka yi kuma ai duk wanda aka gayyata za a dan bashi abinci da kuɗi da zai dan barwa iyalin shi tawili suke game da abin da malaman islamiya kuma ake debowa da waɗanda suke iya tattaro su haɗe kansu malami sai kaga malamai waɗanda addini Allah bai kaskantar da su ba amma sun kaskantar da kansu malamai kaga suna assembly ana ba su kuɗi assembly jama'a a sabon garin mu malamai ne aka tara wasu malimamai ne aka tara su ana ba su 1,200 jama'a 1,200 jaka shida 1,200 jama'a kuma sai sun yi layi sai sun yi assembly ana daukan su ko malan kana na a gurin kenan 1,200 jama'a 1,200 wannan ya karba sai ya kara komawa wani layin sai ya kara biyowa wallahi jama'a shi wanda yake raba kudin yake fada mu aka zo malan ka ji tsoron Allah so uku ka karba ya ce to ai rabona nake ci ai rabona nake ci da za a ban tsoron ma karba zan yi wannan wallahi kaskanci ne kuma wannan wulakanta addini ne yaushe waɗancan ba za su wulakanta malamai ba irin waɗannan su suke jawo wa sauran malamai zagi da kaskanci da wulakanci sai a ga to ai wane mana nan to waye wane ya taho mana waye shi Allah ya gafarta wa malam Albani haka ta ce shi wai waye wannan sai a ce kai baka san wannan ba baka san kimar magana shi cikin al'umma ba dan haka malamai ku ji tsoron Allah wannan wulakanta addini ne ku kara waiwayin abinda malam ya fadi yace inna man uqbiya wa qala ba'd al hukama من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه واجبي ne ya san matsayin da yake akai ko magana zakai ka auna malami ne kai yukuta dabika sirta yukuta dabika koyi da kai ake kwaikwayon ka ake duk abin da ka fadi za a kwaikwaye ka duk abin da ka aikata za a kwaikwaye ka ka natsu da kyau ka fadi alkhairi ka fadi gaskiya ka natsu da kyau ka aikata alkhairi dan a kwaikwaye ka akan alkhairi da gaskiya malami ne kai ka san kanka ka san matsayin ka ينبغي أن يعرف نفسه دولا نيسان كنشي الإمام الذهبي يقول الجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره الإمام الذهبي بيسان كنشي با لأنك تك اندي جيزي فلا أبن ديسو كما زي أي كتا أبن ديسو شاكرمك الله كما هدكو سيشي تو أي أبني معنى يا جاهل كنشي بيسان كوشي وايبا to sannan malam yace wala ya tawaba li ashabi dunya li ajali dunyahu kai da Allah ya ba alqur'ani bi halatta ka kankan da kanka ba wani ya wulakanta ka ya kira ka yace yi zaman tahiya anan yanayi yana daka maka tsawa dan zai baka kujerar aikin haji dan zai kai ka umara dan zai baka kudi dan zai baka ambulan mai ciki wallahi bi halatta ka kaskantar da kanka ba bi halatta ba bi halatta ba kai hakuri da halin da ka samu kanka na rayuwa kuma ka roka a gurin Allah kuma kai ma ka tashi ka nema dan mafi yawancin abin da ke kai waɗannan malaman ga roko da bibiyan waɗannan ƴan siyasan mafi yawanci ɗayan abu biyu ne ko duka imma dai rashin sana'a ko kuma gasa da hangen duniya wala yayi ni ma sai nayi yaje ni ma sai naje ya sa sai na sa ya shiga ni ma sai na shiga to wannan zai haifar maka da wasu abubuwa sama da bukatarka sama da samunka wanda dole sai ka tirsa su zuwa ga bin wani da karbau a hannun wani da asalin neman taimako a gurin wani abu na biyu kuma mafi yawanci wasu rashin sana'a ne karantarwa suka dauka a matsayin sana'a kadai karantarwa kadai a matsayin sana'a ka karantar kai wa'azi ka nemi ilimi sannan kuma kai sana'a sana'a ba kaskanci bane jama'a in kaskanci ne Allah ba zai bar annabawa su yi sana'a ba a cikin hadisi annabi yace kana zakariya alaihi salamu najjaran a wani hadisi annabi yace inna dauda alaihi salam kana la ya'kulu illa min amali yadihi sannan ya tabbata asirar annabi annabi yayi kasuwanci annabi yayi kiyo to kai sana'a ka nemi na kanka kuma kai hakuri da kaso da Allah ya yanka ya baka kada kai hangen nesa Allah madaukakin sarki ka sa mu dace jama'a waɗannan sune ƙarshen abubuwan da zamu tattauna game da wannan aya sai dai a takeice jama'a akwai fawaid da darussa da zamu koya a cikin wannan ayar daga cikin waɗannan darussa banda waɗanda muka ambata a cikin ayar akwai isbatu af'alillahi almuta'alliqa bi mashi'atihi wannan ayar tazo dan ta tabbatar da ayyukan Allah waɗanda suke da alaka da mashi'a ta Allah ma'ana Allah madaukakin sarki akwai ayyuka da asalin Allah madaukakin sarki ya kadaitu da su to Allah madaukakin sarki daga cikin ayyukan shi akwai alkalamu daga cikin ayyukan Allah akwai magana Allah yana magana sadda yaso ga wanda yaso akan abin da yaso to magana wannan na daga cikin siffofin Allah wanda ke da alaka da ayyukan Allah dan haka malamai suka ce sifat iri biyu ne akwai as-sifatu dhatiyya akwai as-sifatul fi'liyya dan haka wannan ayar tazo dan ta tabbatar da sifatul fi'liyya waɗanda suke da alaka da mashi'a ta Allah ina muka fahimci haka a cikin wannan ayar malamai suka ce fadin Allah da yace yu'til hikmata man yasha'u Allah yana bada hikima ga wanda yaso yana bada kaga wannan aiki ne na Allah to aikin nan a matsayin sifa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki dan haka wajibi ne a tabbatar da su ga Allah ba tare da ta'awili ba ba tare da tahrifi karkatar da ma'anar su ba ba tare da wato asalin watsi ta'awilin siffofin Allah ba dan haka malamai suka ce wa hadhihi min as-sifatil fi'liyah wannan na daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki siffofi na ayyukan Allah ya kamata mu sani jama'a mazhabin ahlus sunna da aqidar ahlus sunna game da nususus sifat al-ayat wal ahadith shine ijra'uha ala zahiriha isbatu ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi sunnatihi sahiha tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kanshi na sunaye da siffofi ba tare da ta'awili ko ta'dili ko wato tamthili ko tashbihi ba kada ka korewa Allah siffar shi ka tabbatar ka tsarkake Allah kada ka kamanta Allah wato tabbatarwa ne tare da tsarkake Allah isbatan bila ta'dilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin tabbatar da siffar ba tare da watsi da ita ba sannan tsarkake Allah daga kama da halittu ba tare da kamanta Allah ko kwatanta Allah ba ina fata mun fahimta wannan shine mazhaba da manhaji na ahlus sunna game da nususus sifat malamai suka ce wa min hana daga cikin hikimomi da fawaid da wannan ayar take tattare da su isbatul mashi'ati lillahi subhanahu wa ta'ala tabbatar da mashi'a ga Allah mai tsarki da daukaka attabi'u li hikmatihi mashi'ar da take biye da hikimar Allah ina fata an gane Allah yana da mashi'a mashi'a sifa ce daga cikin siffofin Allah Allah yana yin abin da ya so ga wanda ya so asad da ya so babu wanda ya isa yayi abin da ya so sai abin da Allah ya so ya aikata dan haka dukkan bayi to ya takallabuna fi mashi'atihi suna jujjuyawa ne suna kai komo ne cikin mashi'ar Allah duk abin da kaga kai na alkhairi to mashi'ar Allah ce haka Allah ya nufi ka aikata duk abin da kaga wani yayi na sharri to haka Allah ya nufi ya aikata sai dai wace hikima ce ta sa Allah ya nufi wani ya aikata sharri wani ya aikata alkhairi to akwai hikima karkashin haka kai bawa ka gano ta ko baka gano ta ba isbatul hikma fi af'alillah tabbatar da hikima a cikin ayyukan Allah akwai hikima ina fata mun fahimta dan haka da Allah ya nufi wani ya aikata kaza wani ya aikata kaza sai kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da littafai ya turo annabawa yace kada a aikata kaza ayi kaza kuma sai ya baka istifa'a da dama taka iya kaucewa kaza ka iya aikata kaza to da wannan istifa'ar Allah zai kama ka ba da rubutun wancan kaddarar ba ku kiyaye da kyau jama'a dan yazo a cikin hadisi sayyidina Umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar ana iya gane yan aljanna daga yan wuta annabi yace eh Umar yace famin mal amalu to me amfanin aiki da muke yi kowa ya kwanta mana kawai ya dogara da wannan kaddarar da Allah ya rubuta mishi annabi sai yace a i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu ku yi ta aiki ku bi abinda Allah ya ce ku nisanci abinda Allah ya hana kowanne bawa an halicce shi kuma an saukake mishi abinda Allah ya halicce shi dan shi fa ahlul jannati muyassaruna li'amali ahlil janna wa ahlun nari muyassaruna li'amali ahlin nari to yanzu Allah ya rubuta kaddara to sannan kuma sai yayi halitta sannan sai kuma mashi'ar shi ta tabbata ga bayi sannan sai Allah yayi umurni ayi kaza kada ayi kaza to sakamako alahira aljaza'u na da alaka da bin umurnin nan na Allah da nisantar abinda Allah ya hana, ba yana da alaka ne da rubutun can na kaddara ba, dan da yana da alaka ne da rubutun kaddara, da da Allah ya kaddara tun kan yi halitta shikenan sai ya debi ɗan wuta ya sa su, ya debi ɗan aljanna ya saka su, to ma sai yayo su duniya. Kenan akwai hikima daga ciki, shine dan ya bambance masu gaskiyar imani da masu da'awar imani. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. wannan na daga cikin hikimar Allah. To tabbatar da mashi'ar Allah, Allah na da mashi'a, ina fata mun fahimta. To ahlus sunna game da mashi'a sun kasu wato bai musulmi ko kuma waɗanda zaka ce masu dangantuwa zuwa ga firaq na musulunci, game da tabbatar da mashi'a sun kasu kashi uku. Akwai waɗanda suka kwace wa Allah mashi'a, suka ce Allah bai da mashi'a, bayi mashi'a, wato suka tabbatar wa bayi mashi'a, kaga waɗannan sun samu tabarrufi ta gefe guda. Sannan waɗancan kuma sai suka sallabe wa bawa mashi'a, sai suka tabbatar wa Allah mashi'a gaba ɗaya. Waɗancan su ne kadariya, waɗanda annabi ya kira su majusu hadhihi al-umma a cikin hadisin Abu Dawud. Dan haka sai su ce bawa shike halitta ayyukan shi ko Allah bai so ba. Dan haka bawa yafi karfin Allah ne da yake aikata zulubi. Ko kuma su ce shedan shike halitta zulubi, shike halitta sharri. To waɗannan kadariya kenan. Waɗancan kuma su ake kira da jabariya, waɗanda suka kwace wa bawa mashi'a suka tabbatar da ita ga Allah, suka ce bawa ai ba yadda ya iya, kai mutum ai al-insanu karrishati fi mahabbirri, kamar gashi ne idan iska ta ɗauko shi, in ta so ta yi nan da shi, ko ta yi nan, ko ta yi sama, ko ta yi ƙasa, dan haka haka bawa yake kai komo cikin mashi'ar Allah, babu yadda ya iya. Dan haka idan ka ganka ka je gidan giya, to ya ka iya, ya taqallabuna fi mashi'atihi, in kaga kana zina, to wannan haka Allah ya so dama, da bai so da bai barka ba, in kaga kana sujuda ga gunki haka Allah ya so, da bai so da bai barka ba. To waɗannan sune jabariya, sune jabariya, irin su Ibn Arabi sune jabariya. Dan haka sai su ce duk abinda ka aikata to wannan kaddara ce, babu yadda ka iya, haka Allah ya kaddara maka. Shi yasa yake rera waɗannan baitoci nashi, yace wata ranka ganna a toci, wata ranka ganna a gurin boka, wata ranka ganna a hotel ina holewa, wata ran kuwa ka ganni raki'an sajidan, ina ruku'u ina sujuda. Dan haka shi bai ma Allah gaddama, duk inda Allah ya kora shi in ya kai shi coci, to shi ba zai ma Allah gaddama ba, baya jayayya da mashi'ar Allah. Wannan jabariya kenan jama'a, masu fakewa da kaddara su saba wa Allah. A daidai sa'ad da yake fadin haka, da zai kama wani kato da matar shi kwarto, kwartan ya ce kaddara ce tsakani da Allah, jama'a zai yadda? Ina jin kange mishi jawabi ya sheme shi kenan, ashe abin iya shege ne, takaddaranci ne jama'a, saba wa Allah ne. Dan haka a gurin sabon Allah sai ya fake da kaddara, amma a gurin saba mishi ba zai yadda da kaddara ba, da wani zai zura hannu a aljiwin shi ya kama, ba zai yadda da kaddara ba ce. Irin haka ta faru da wani zamanin Sayyidina Umar, yayi sata aka kamo shi za a yanke hannu, yace ya Umar, ya amiral mu'minina, wallahi kaddara ce, wa ma qadarullah, di ya gama Umar yace wallahi mu ma kaddara ce, Allah ya kaddara za mu yanke hannunka. Eh, tunda ya kaddara za kai sata, to mu ma ya kaddara za mu yanke hannunka. To waɗannan sune jabariya, waɗancan sune kadariya. Ahlus sunna sune suke tsaka tsakiya, man jama'a baina hadha wa hadha. Allah na da mashi'a, bayi suna da mashi'a, lakin mashi'atul ibadi tabi'atul li mashi'atillahi, mashi'ar bayi tana biye ne da mashi'ar Allah, a bisa ka'idar wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamina. al-Imam Shafi'i kamar yadda al-Imam Subki a cikin tabaqatu Shafi'iyya gashi can a bayan mu ya nakalto wasu abiyatu daga gare shi yake cewa fa mashi ita kana wa illam asha wa mashi itu illam tasha lam yakun ya Allah abinda kaso to kana shike tabbata fa mashi ita ai fa mashi ita ya Allah kana to wannan abin shike tabbata illam asha koda ni ban so ba abinda kaso shike tabbata wa mashi itu abinda ni bawa na so illam tasha in baka so ba ya Allah lam yakun ba zai faru ba ina fata mun fahimta to wannan aya ta zo don ta tabbatar da mashi'a ga Allah li attabi'u li hikmatin ina fata an gane to sannan na daga cikin fawaid din da wannan aya take dauke da shi isbatul hikmati lillahi azza wa jal tabbatar da sifatul hikma ga Allah mabwayi da daukaka li anna al hikmata kamalun saboda hikima ai cika ce kammala ce ku kalli fassarar da muka yi wa ayar yanzu in Allah ya baka hikima ai ya baka wani bangare na kammala ko da kintsuwa ko to wannan sifar fallahu aula biha Allah shi yafi cancanta ya same ta shine malamai suka ce wa mu'bil kamala aula bihi wanda yake bada sifa ta al hikima shi yafi cancanta da ya siffantu da ita shi yasa daga cikin sifofin Allah sunayen Allah akwai al hakimu wanda a ƙarƙashin shi akwai al-hikmatu al-hakimu suna ga Allah al-hikmatu sifa dake ƙarƙashin al-hakimu ga Allah wa minha na daga cikin darussa da wannan ayar ke karantar da mu al-fakhrul azimu liman atahu Allahu al-hikma akwai al-fahari ne girma ga wanda Allah ya zaba ya bashi hikima sannan na daga cikin darussan da wannan ayar take karantar da mu wujubu shukuri ala man atahu Allahu al-hikma akwai wajibcin godiya ga wanda Allah ya bashi hikima kai da Allah ya ba hikima wajibi ka tsayi da godiyar Allah ta hanyar karantarwa da aiki da abin da Allah ya baka da kiran mutane zuwa ga wannan abu da Allah ya baka a matsayin tul ibadi tabi'atul limashi'atillahi mashi'ar bayi tana biye ne da mashi'ar Allah a bisa ka'idar wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin al-imamu shafi'i kamar yadda al-imamu subki a cikin tabaqatu shafi'iyya gashi can a bayan mu ya nakalto wasu abiyatu daga gare shi yake cewa fa mashi ita kana wa illam asha wa mashi itu illam tasha lam yakun ya Allah abinda kaso to kana shike tabbata famashi ita ai famashi ita ya Allah kana to wannan abin shike tabbata illam asha koda ni ban so ba abinda kaso shike tabbata wa mashi itu abinda ni bawa na so illam tasha in baka so ba ya Allah lam yakun ba zai faru ba ina fata mun fahimta to wannan aya ta zo don ta tabbatar da mashi'a ga Allah li attabi'u li hikmatin ina fata an gane to sannan na daga cikin fawaid din da wannan aya take dauke da shi isbatul hikmati lillahi azza wa jal tabbatar da sifatul hikma ga Allah mabwayi da daukaka li anna al hikmata kamalun saboda hikima ai cika ce kammala ce ku kalli fassarar da muka yi wa ayar yanzu in Allah ya baka hikima ai ya baka wani bangare na kammala ko da kintsuwa ko to wannan sifar fallahu aula biha Allah shi yafi cancanta ya same ta shine malamai suka ce wa mu'bil kamala aula bihi wanda yake bada sifa ta al-hikima shi yafi cancanta da ya siffantu da ita shi yasa daga cikin sifofin Allah sunayen Allah akwai al-hakimu wanda a ƙarƙashin shi akwai al-hikmatu al-hakimu suna ga Allah al-hikmatu sifa dake ƙarƙashin al-hakimu ga Allah wa minha na daga cikin darussa da wannan ayar ke karantar da mu al-fakhrul azimu liman atahu Allahu al-hikma akwai al-fahari mai girma ga wanda Allah ya zaba ya bashi hikima sannan na daga cikin darussan da wannan ayar take karantar da mu wujubu shukuri ala man atahu Allahu al-hikma akwai wajibcin godiya ga wanda Allah ya bashi hikima kai da Allah ya ba hikima wajibi ka tsayi da godiyar Allah ta hanyar karantarwa da aiki da abinda Allah ya baka da kiran mutane zuwa ga wannan abu da Allah ya baka a matsayin hikima fahimtar addini ne a ilimin addini ne a fahimtar alqur'ani ne to wajibi ka tsayi da godewa Allah ta hanyar karantar da hikimar da Allah ya baka Allah madaukakin sarki ka sa mu dace wallahi ta'ala a'la wa a'lam Allah madaukakin sarki shike da cikakken ilimi kuma kasantuwar lokaci ya kure a nemin ishara zuwa ga lokaci gashi akwai bashin wata matsala kwaya daya da ta rage mana game da fassara wannan ayar sai Allah ya kai mu karatu na gaba sannan zamu waiwaye ta kwaye zai tuna da bashin jama'a wace matsala ce akwai matsala kwaya daya in kuna tare da mu shin hikima iktisabin ta ake yi koko istifa'i ne daga wurin Allah matsalan nan tana da muhimmanci iktisabin ta ake ma'ana ta yadda karatun alqur'ani da zikiri da tsoron Allah da shiga khalwa zai iya samar maka da hikima kaga iktisabi kenan ko kuwa al'a zabi ne na Allah da yake wa wanda ya so cikin bayin shi ina fata jama'a mun fahimta wannan matsalar tana da muhimmanci zamu waiwaye ta in Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala a bisa tsarin da muke gudanuwa akai in uwa waɗanda suke da tambaya ko istifsarin wani abu da muka fadi to lallai su gabatar a rubuce dan tun rangini tun ranzani wannan shine abinda malam Albani ya fadi a sa'ad da za a fara wannan tafsirin ne mana ishara mu waiwayi muqaddimomi da malam yayi na wannan karatu na tafsiri yace in kana da tambaya ka rubutu ka gabatar sai a duba ai nazari idan an sani a ba da amsa in ba a sani ba shikenan ina fata an gane tambayoyin suna da alaka da darasi koko sun fita maudu'i to sai a lura sai a asalin bayar da amsa muna fatan Allah madaukakin sarki ka taimake mu abubuwan da muka fadi na daidai Allah ka ba mu ladan su abubuwan da suka fado mana na kure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ji kan malam Albani da shi da ɗan shi da iyalin shi da mahaifiyar shi Allah ka gafarta musu ka kai haske kabarin su Allah ka ji kan malumman mu waɗanda suka rigaye mu da gaskiya waɗanda suke raye Allah madaukakin sarki ka tsare mana su ka kiyaye mana su da kiyayewarka Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu Allah ka tsare mu daga fitintunin zamani da na rayuwa Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika